This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki cikin shirin na asubahin yau Litinin 24 ga watan Yuni ta shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
To, hawa mutane akalla 7 aka kashe, sannan aka yi garkuwa da wasu 100 a daren ranar Asabar a lokacin da wasu 'yan bandaga suka kai hari a wasu ƙauyuka da ke jihar Katsina a arewa maso yammacin Najeriya. Prime Minister ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi cewa dakarun ƙasarsa sun kusa kawo ƙarshen lokacin zafafa kai har-hari akan mayakan Hamas a Gaza nan ba da jimawa ba. Akwai yiwuwar yarjejeniyar tsaro ta haɗin gwiwa da shugaban Rasha Vladimir Putin ya shiga da Koriya ta Arewa ta kawo saɓani tsakanin Rasha da China.
Kanin labaran kenan. A ɓangaren rahotannin, za ku ziyar da 'yan tsama da ke wanzuwa tsakanin Jamhuriyar Nijar da Benin kan bacin kan iyaka tsakanin ƙasashen biyu ke ci gaba da takarawa wajen haifar da tsadar rayuwa a Najeriya.
Ba su ɗaya shafa ba, ya shafi Najeriya ko abincin da za ka ci yanzu yana da wahala.
Muna kuma tafi da rahoto kan batun zaben shugaban ƙasa a nan Amurka dangane da batun mallakar bindiga da ke ci gaba da raba kan Amurkawa. Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da masu sauraron rahotanni da ke tafi. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafi da shirin Ciki da Gaskiya tare da Sarki Alhakin Gumel, inda a yau shirin zai ɗora game da ƙorafi akan ofishin mataimaki na musamman da shugaban ƙasa akan masu buƙata ta musamman. Sai amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Mutane akalla 7 aka kashe, sannan aka yi garkuwa da wasu 100 a daren ranar Asabar a lokacin da wasu 'yan bandaga suka kai hari a wasu ƙauyuka da ke jihar Katsina a arewa maso yammacin Najeriya, a cewar mazauna yankin da 'yan sanda a jiya Lahadi. Wannan dai shine hari na baya-baya da aka kai a arewacin ƙasar. Ƙungiyoyin 'yan bandaga sun sha kai har-hari akan al'umma a arewa maso yammacin ƙasar, inda suke garkuwa da jama'a, ciki har da ɗalibai da masu ababen hawa domin neman kuɗin fansa. Mazauna yankin sun ce 'yan bandaga akan babura ne suka je ƙauyen Mai Dabino da ke ƙaramar hukumar Dan Musa a jihar Katsina suka fara harbe-harbe, lamarin da ya sa akan dole mazauna garin suka tsere. Hassan Aliyu, mazaunan garin, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters ta wayar tarho cewa harin ya ba mazauna yankin mamaki, kuma an tabbatar da cewa mata da yara da dama sun ɓace. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi cewa dakarun ƙasarsa sun kusa kawo ƙarshen lokacin zafafa kai har-hari akan mayakan Hamas a Gaza nan ba da jimawa ba. Amma ya ƙara da cewa ta yiwu Isra'ila za ta tura sojojinta zuwa bakin iyakar ƙasar da Lebanon, inda dakarunta ke fafatawa da 'yan ƙungiyar Hezbollah na Lebanon a duk rana. Faɗa tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran ya zafafa a 'yan makonnin da suka wuce, abin da ke ƙara kawo fargabar yiwuwar ɓarkewar rikici a yankin. A wata hira da ya yi da gidan talabijin ɗin Isra'ila na Channel 410, Netanyahu ya ce tura sojojin zuwa arewacin iyakar ƙasar zai ƙarfafa tsaron ƙasar don tunkarar ƙungiyar Hezbollah. Matakin zai kuma ba Isra'ila wanda suka tsere wa faɗan a kusa da iyakar Lebanon damar komawa gidajensu. Ya ƙara da cewa yayin da yake fatan a lalubo hanyar warware rikicin da ƙungiyar Hezbollah ta hanyar diplomasiya, Isra'ila na iya yaƙi ta ɓangarori da yawa kuma ma suna kan shiri. Akwai yiwuwar yarjejeniyar tsaro ta haɗin gwiwa da shugaban Rasha Vladimir Putin ya shiga da Koriya ta Arewa ta kawo saɓani tsakanin Rasha da China, wacce babbar ƙasar ƙawancen Rasha ce da daɗewa, a cewar babban hafsan sojan Amurka a jiya Lahadi. An samu wani daban da ya taimaka ya shigo lamarin a yanzu. Ta yiwu hakan ya kawo saɓani tsakanin China da Rasha, abinda Janar C.Q. Brown, shugaban hafsan hafsoshin sojan Amurka, ya shaidawa manema labarai kenan yayin da ya yi wata tafiya zuwa ƙetare. Masu sharhi sun ce yarjejeniyar wacce aka rattabawa hannu a ranar Laraba na iya rage tasirin da Beijing ke da shi akan makwabtanta biyu, saboda duk wani tashin hankali na iya shafar burin tattalin arzikin China a kasashen duniya. A ranar Alhamis da ta gabata, Putin ya ce ta yiwu Rasha ta iya ba Koriya ta Arewa makamai, abinda ke nuna alamar yiwuwar martani ne akan makaman da kasashen yammacin duniya suka ba Ukraine. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu je ga wakilinmu Muhammad Nasir domin jin yadda ƴar tsama da ke wanzuwa tsakanin Jamhuriyar Nijar da Benin kan batun kan iyaka tsakanin ƙasashen biyu ke ci gaba da takarawa wajen haifar da ƙarin tsadar rayuwa ga ƴan Najeriya.
Ba sabon abu bane cewa ƴan Najeriya su tsinci kansu cikin halin tsadar rayuwa ta yadda ko abinci na gagarar jama'a musamman masu ƙaramin ƙarfi. Wani abu da masu lura da lamura ke ganin ya ƙara rura wutar lamarin bayan wasu tsare-tsare na gwamnatin Najeriya da suka haifar da matsalar shine rikicin iyakoki tsakanin Jamhuriyar Nijar da Jamhuriyar Benin. Alal misali, akwai kayayyaki da yawa da ake shigowa da su a Najeriya daga Jamhuriyar Benin waɗanda sai sun biyo ta Jamhuriyar Nijar kafin su shigo Najeriya, waɗanda yanzu aka daina samu ko suka karamta a Najeriya, abinda ya kawo tashin farashin su da ma wasu makamantansu da ake yi a Najeriya. Na zanta da wasu mazauna iyakokin Najeriya da Jamhuriyar Nijar waɗanda su ne ke ganin yadda ake hada-hadar shigowa da kaya kafin wannan tankiyar tsakanin ƙasar Nijar da Benin. Muhammad Babangida mazaunin garin Ilela ne ta Sokoto da ke iyakan Najeriya da Jamhuriyar Nijar. Ya ce yanzu maimakon a fito da kayan abinci daga Nijar, daga Najeriya ake ɗaukar su zuwa Nijar.
Kin can da ana hucewa da kila akalla in baka misali a ce ana shiga da wasu adadin buhuhuwa ko kuma wasu adadin kaya, to yanzu sun rubanya sun lumka biyu zuwa uku duk daga Najeriya ake ɗaukar su. Kuma abincin ga har yanzu ya kasa isa ɗan Najeriya da ake bukata. Nijar ta dawo Najeriya kuma tana ana kwashe abincin ana shiga da shi. To kaga kenan tsadar rayuwa dole ta ƙara hawa. Sannan kuma ga faduwar darajar naira, su Nijar duk ɗan Nijar ɗan da shigo a Najeriya in ka fada mai kuɗin kaya bai ko tayawa biya ɗin zai shi ɗauka.
Haka lamarin yake a iyakan Najeriya da Nijar da ke Kamba ta jihar Kebbi a cewar mazauna yankunan.
Tunana Ali Ali dike Kamba shiyar zango Kamba. Na abun ya shahe mu kwarai har ma ya hin Nijar saboda duk mafi yawancin abubuwan da ake fitowa da su daga Benin mutanen Najeriya da su. Saboda haka ba karamin tabarbarewa ba karamin ci muna zarafi da kuma koma baya wannan abun yayi ba.
Sunana Lawal Bawa Kamba. Ba su ɗaya shafa ba ya shafi Najeriya. Ko abincin da zaka ci yanzu yana da wahala.
Suma masu fitar da kaya daga Najeriya zuwa wasu kasashen ƙetare sun koka akan yadda wannan matsalar ke kawo musu tarnaki. Kamar yadda shugaban kungiyar masu noma da kasuwancin almasa ta Najeriya Aliyu Mai ta samu Isa ke cewa
saboda Nijar bata buɗe iyakarta da Benin ba, kuma da ka shiga Nijar dole ka fita Benin kafin ka isa Togo sannan Ghana.
To ko menene mafita ga wannan matsalar? Masu fitar da kaya zuwa kasashen ƙetare na ganin cewa
gwamnati ta jiban yiwuwan buɗe mana border tsamiya lolo, saboda in aka buɗe wannan border ɗin za a ƙara inganta kasuwanci a nan arewacin Najeriya, kuma musamman mu da muke fita da kayayyaki zuwa kasashen waje export, ƙasarmu za ta samu kuɗin shiga.
Su kuwa masana harkokin kasuwanci da tattalin arziki kamar Dr. Kabiru Alhaji Jabo na ganin cewa akwai buƙatar a haɓaka ayyukan noma a Najeriya ta yadda ko an fita da abinci ba zai kawo cikas ba ga 'yan ƙasa. Haka ma abun ƙasa masana'antu na cikin gida.
Ita Najeriya tunda yake kwace ga waɗannan kasashe da Benin da Niger, so ya kamata a ce yanzu sai ƙasar Najeriya, hukumar Najeriya ta shiga ciki domin a samu sulhu domin a rage wannan. So idan ta yi haka insha Allah abubuwa za su rage, sannan kuma za a samu sa'ida.
Wannan matsalar da ta yi kama da wadda kasashen duniya suka fuskanta a farkon yakin ƙasar Russia da Ukraine saboda tsinkewar samar da kayayyaki daga kasashen biyu, ko kuma rashin samun hanyar bi da kayan ta kasashen zuwa wasu kasashen duniya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
An gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam ta shigo da ƙarshen labaran duniya.
Miliyoyin Amurkawa sun sake fuskantar yanayin zafi mai tsanani a jiya Lahadi a fadin kasar yayin da mummunar ambaliyar ruwa ta mamaye sassan yamma maso tsakiyar Amurka ciki har da wani gari a jihar Iowa wanda shi ma ya cika da ruwa. Kama daga yankin Mid Atlantic zuwa Maine da fadin yankin tabkunan Amurka da ake kira Great Lakes da kuma yankin yammacin kasar zuwa California. Jami'an gwamnati sun fitar da sanarwar gargadi ga mazauna wuraren akan hadarin da ke tattare da tsananin zafi. A jihar Oklahoma, yanayin zafi ya kai kusan 41 a ma'aunin Celsius a jiya Lahadi. A yankin yamma maso tsakiya kuma inda jihohin South Dakota, Iowa da Minnesota suka hadu, an samu ambaliyar ruwa a ƙarshen mako. Sannan arewa maso yammacin Iowa, koguna 13 sun cika har sun mamaye yankin, a cewar Eric Tejas na hukumar ayyukan gaggawa a ƙaramar hukumar Clay. An kuma tada mazauna wani gari, sannan an sanya dokar takaita fita a garin Spencer a jiya Lahadi, dare na biyu kenan a jere bayan ambaliyar da ta auku wadda ba a ga irin ta ba tun shekarar 1953. Zaftarewar ƙasa a wani yanki mai tsaunuka da ke tsakiyar ƙasar China ta yi sanadin mutuwar mutane 8 a cewar kafofin yada labaran ƙasar a jiya Lahadi, yayin da aka sanya sassan ƙasar cikin shirin kota kwana saboda rashin kyan yanayi. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haddasa zaftarewar ƙasa a wani ƙauye da ke lardin Hunan, a cewar gidan talabijin ɗin CCTV na ƙasar. Gidaje hudu sun ruguje da safiyar jiya Lahadi, kuma an gano wasu mutane 8 da suka bace amma suna cikin mawuyacin hali, a cewar kafar yada labaran. Kasar China dai na fuskantar matsanancin yanayin zafi da ba a saba gani ba a cikin yan watannin nan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai na Amurka, inda zaben shugaban kasa Amurka kan batun mallakar bindiga ke ci gaba da raba kan Amurkawa, inda shugaba Biden yake son a taka mutane birki game da mallakar manyan bindigogi, yayin da abokin hamayyarsa Donald Trump yace Biden yana barazanar raba Amurkawa da yancin su na mallakar bindiga. Ga abokan aiki da fasarar rahoton Scott Stearns.
Shugaba Joe Biden ya shaida masu fafutukar yaki da wanzuwar bindigogi a Washington a ranar Talata cewa yana bukatar taimakon su don karfafa dokokin mallakar bindiga.
Muna bukatar ku jajirce manashin yan fafutukar mallakar bindiga da kamfanonin kera bindigogi da wasu yan siyasa da dama da ke adawa da batun yin sabbakakken kudirin doka na dakile wanzuwar makamai.
Biden ya yi kira da samar da dokar haramta amfani da makamai, ya kuma soki yan adawa na Republican kan kokarin rufe hukumar kula da barasa, taba, bindigogi da abubuwan fashewa waɗanda ke da muhimmanci wajen yaƙi da laifukan bindiga.
Ba zai yiwu a zama magoya bayan aiwatar da doka, ko kuma mutane su ce su magoya bayan tabbatar da doka ne sannan kuma su goyi bayan soke dokar ATF ba. Haka bai yiwuwa, shirme ne.
Kusan kashi 1/3 na Amurka sun ce suna da bindiga, a cewar cibiyar bincike ta Pew. Donald Trump ya shaidawa masu fafutukar yancin mallakar bindiga a watan Mayu cewa Biden na son ya kwace waɗannan bindigogi.
Idan gwamnatin Biden ta samu ƙarin shekaru 4, za su kwace bindigoginku. Ina da tabbacin haka 100%.
Trump ya ce haƙƙin mallakar bindiga da ke cikin kundin tsarin mulkin Amurka na biyu zai tabbata daram idan aka zaɓe shi, amma yana fuskantar barazana idan aka zaɓi Biden.
Idan suka samu nasara, kasarmu za ta ruguje ta hanyoyi da dama, amma dokar Second Amendment tana fuskantar barazana. Amma idan na samu nasara, ba za su je ko ina ba.
Trump ya shaida kungiyar masu kare haƙƙin mallakar bindiga cewa waɗanda suka mallaki bindiga za su ba shi damar yin nasara a zaben watan Nuwamba.
Waɗannan yanki shinkasa ne sosai, waɗannan manyan mutane ne, kuma za mu yi abubuwa da kowa ba zai zata ba. Za mu lashe wannan zaɓe a matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba.
Biden ya ce tarihin Trump kan takaita mallakar bindiga a matsayin shugaban ƙasa dalili ne na kin sake zaɓensa.
Magabacina ya gaya ma wani taron ƙungiyar 'yan fafutukar tabbatar da 'yancin mallakar bindigogi ta NRA kwanan nan cewa shi dai yana mai alfaharin cewa a ta bakinsa ban yi wani abu kan bindigogi lokacin da nake shugaban kasa ba. Da yake bai yi wani abun ba, ya yi sanadin matukar muni da al'amura suka yi.
Biden ya yi magana game da bindigogi a ranar Talata, ranar da aka samu ɗansa Hunter da laifi kan tuhume-tuhumen ciki har da siyan bindiga ba bisa ka'ida ba. Joe Biden bai yi magana game da hukuncin da aka yanke wa ɗansa ba, amma ya fitar da wata sanarwa a rubuce yana cewa zai amince da sakamakon wannan shari'a, kuma zai ci gaba da mutunta tsarin shari'a. Hunter Biden shi ne ɗan shugaban Amurka mai ci da aka samu da laifi, kuma ana shirin gurfanar da shi kan wasu tuhume-tuhumen zamba haraji na tarayya a watan Satumba mai zuwa.
Fassarar rahoton Scott Stearns kenan. Kada da ya a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koyaushe akan ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya har kullum, bukarin take haƙin ɗan adam. A yau ma shirin zai daura game da kowa da fikan ofishin mataimaki na musamman kan nakasassu na shugaban Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sir Phil Hashim Gumero. Idan watakila mai sauraro na biye da shirin, mun fara duba korafin wasu shugabannin kungiyoyin nakasassu da ke nuna rashin gamsuwa kan wanda ke rike da mukamin mai taimaka shugaban Najeriya kan nakasassu. Kamar da yadda aka sani, nakasassu a Najeriya kama daga makafi da guragu da kurame da baibaye da sauransu sun shafe shekaru suna ta kamfen din a rike shigar da su gwamnati. Har aka samu majalisar dokoki ta yi dokar ware musu kashi 5 cikin 100 na mukamai a dukkan matakai. Tsohuwar gwamnatin Buhari ta naɗa mataimaki na musamman da hukumar kula da nakasassu, inda hakan ya ci gaba a ƙarƙashin wannan gwamnatin ta shugaba Ahmed Bola Tinubu. Mun dai fara jin korafin shugaban kungiyar nakasassu ta Arewa Yarima Suleiman Ibrahim, wanda ke cewa waɗanda ake naɗawa suna biyan muradin kansu ne kawai a wannan kujera, amma ba su damu da nakasassun ba. Ga ci gaban hirar.
Yarima Suleiman, in an duba wancan ma tsohon mai bada shawarar kuma taimaki na shugaban kasa zamanin shugaba Buhari kun yi irin wannan korafin ai.
Na'am.
Eh, wannan ya nuna kenan har yanzu ba ku cimma burin ku ba.
Wato, ka san abinda sa yawanci mutane suke ganin laifi na ni ban yadda ga abinda ake ba daidai ba in shiru. Ni ina cikin mutane masu bukata na musamman na kasa-kasa. Ina tare da su koyaushe a shugabanci na ina samu yawan korafe-korafe da kuma abubuwan da mutane suke da bukata. Wancan abinda muka tsammace daga gare shi ba abinda yayi. So abinda muka tsammace daga gudun shi Honorable Muhammad Abba shine wannan abubuwan da na lissafa muka wanda kuma muka sha tattaunawa da shi akai. Amma har yanzu ba mu iya samu mafita ba. Ko da yake ya ga min cewa sabuwar office ne bai dima da kama aiki ba, ya kamata mu bi shi. Amma ni a tunanina a wani lokacin da aka bashi daga watan 11 zuwa yau, ya kamata a ce cewa a ce ga waɗansu mutane wanda aka soke su aka ba su aikin yi. Na san watakila waɗansu sai ai kuna da kusanci da shi, me yasa ba za ka fito ko kuma ba ka same shi don kurfe ko ba ka ga ka bashi wannan shawarar ba? A'a, ai lokacin da muka fito muke neman wannan kujerar ba daki muka rufe kofa muke neman wannan kujerar ba, mufta da muke ga ma juna cewa ga abinda in har aka baya za a yi. To ina ga kaman babu laifi idan har muka ce cewa wannan kashin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu shekara daya, kaman mu mutane masu bukata na musamman bamu ga tasirin wannan, ba ma iya cewa ga abinda aka yi kaman mai dan ci gaban mutane masu bukata na musamman zuwa yanzu.
Shi Muhammad Abban nan da kike magana, kace da shi kuka yi gwagwarmayar korafi kan shi wancan tsohon mai taimaka wa shugaban kasa na baya?
Da shi muka yi bayan an yi zaɓe na Bola Ahmed Tinubu, shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, muna yawan tattaunawa akan matsalolin masu bukatar musamman. A iya sani na da shi. Wato, a baya mutum ne mai kishin mutane masu bukatar na musamman. Ke sa yanzu muka kasa ganewa kaman gudun biri ne a yashi ake yi. ba mu sani ba matsalar dama ce ba bashi ba ko kuma a'a matsalar shine ya fuskanci aikin sai mai girma ko kuma akwai shirin da yake da shi a kasa yana da kyau mu a matsayin mu na muryan masu bukatar musamman na arewa yana da kyau a ce mu da mutane suke tunanin cewa mu muke muka yi ruwa da tsaki mu ne na gaba gaba wajen tabbatar da haƙƙin mutane masu bukatar musamman to ya kamata yau mu fito mu gawa duniya cewa mu ma kar a dauka kamar mun gamsu da abubuwan da ake yi to mu karan kanmu ba haka muka so abin ya kasance ba amma babu yadda za mu yi saboda a fita daga wannan halin da ake ciki Allah kawai mu zo mu gama duniya cewa mu ba ba mu dindadin wannan abin da ake yi
Kari Musliman wannan ya nuna tamkar kana zargin shi Muhammad Abba da dama kawai yana so ya hawo kujera ne ya yi shiru shi yasa yake ma taya wajen sukar wanda ya rike wannan mukamin a baya
to ai ka san wani lokaci ita kujera ta shugabanci wuyan sha'ani gare ta idan ba kana kai bane ba za ka san abin da ake ba kuma abin da yake yawan kawo korafi akan wani wanda yake kudin wata ma irin kujera shine idan ba ka fito kana ma mutane bayani hakikanin halin da ake ma'ai office din take ciki ba lallai bane mutane su fahimce ka kuma mu a matsayin mu na wanda muka fi yawan masu bukata na musamman a Najeriya a yau fa muna da masu bukata na musamman fiye da mutum miliyan 33 a Najeriya wanda muke da su to idan aka ce yau muna da yawan wayan na mutanen amma ba ma samu cikakken bayani halin da ake ciki
a bangaren wanda aka zarga kuwa Abba Isa mai taimaka shugaban Najeriya kan harkokin masu bukata ta musamman a Najeriya wanda a makon da ya gabata ya fara bayyana irin shirye-shiryen da yake dan inganta rayuwar masu fama da nakasa a Najeriya
sannan kuma wannan ina aiki da ainihin kungiyoyin masu bukata na musamman ina da aiki da ainihin kungiyoyin farar hula sannan kuma ina da reshe wanda yake mun dauki coordinators a duka state da local government wanda yake duk wani abu idan ya faru su za su zama min ido kuma su za su rinka gaya musu ga abinda aka ci a aiwatar sannan kuma su kansu za su rinka aiki ka fada da dullonin su da cikin wannan jihohi har a cikin gundumomi to kagan ka duba irin kayan ba ne ka iya kaba yawa ba dukkan mu sai mun shigo inda mukami ne na gogurmaya kuma mun fito mun yi kuka an ce a ba mu wannan kujerar sannan shi kuma shugaba Bola Ali Tururu ya dauko wannan kujerar ya na masu bukata na musamman ya ba mu kuma idan ka duba baya da haka akwai wannan ma'aikatan nan wanda ake kira National Commission for Persons with Disability wanda suke kulawa da rayuwa da kuma da
inganta
rayuwar masu bukata ba jamu salalu to wayannan duka muna aiki ka fada amma na gadin cewa mu aiwatar da ainihin wannan manufofi na renew hope agenda na president Bola Ahmed Tinubu kuma muna kai gashin muna samun dakarori muna samun goyon baya duk da yin sa muna samun
wato Abba Isa an ce an hada kai da kai wajen wato sukar tsohon shi wannan mai bada shawara din har Allah ya baka wannan mukamin kai ma da ka zo kuma sai ya zama baka dauki hanya sosai an dauka zaka yi abubuwa masu yawa fiye da abin da kake yanzu nan duk da cewa kaci wata shida ne kawai kana da ka
ai ko yanzu shi ne na ce ma kulliya ta biya kudin sabulu abinda muke a AFD yake sai sa na ce ma ai an yi sauri tun yanzu a ce za a yi jojin din mutum abinda akai sannan kuma ba maganar shuka bane ai shi aikin gwamnati da kake gani ai process ne ai sai mutumin da yake waje mutane sama da miliyan 30 da garin wanda yake suke karkashin jagoranci ta ba ko ina bane zan rabu ido na sannan kuma idan ka duba da sauran su din ai muna da tsari muna da shugabanci idan mutum yana da kote ko yana da wani shawara mu kofin magude yake ba kuya muke ba an san inda za a zo a same mu akan aje gidan jarida a ce mu abinda ba ma so ke da duk abinda yake faruwa kana da korafi kuma wannan kujerar da kake gari ba ne kadai zan aiwatar da shi ko ba ne kadai nake gudanar da shi ko
ba ne abin da abubuwa nawa kai a gidan jarida abubuwa nawa ka taba faɗa a gidan jarida
abubuwa kamar wannan
kai in ba gidan jarida akwai ta hanyar da zaka yaya ta irin ayyukan da kake ne
ba wannan ai akwai korafin da ba sai ya je gidan jarida ba ai
ta take ce me zaka ce wa masu sukar ka cewa kawai kai ka raye kanka kake baka kula da sauran mutane ma'ana kai ka tsira yanzu ka samu abun duniya ka manta da sauran yan uwanka
wannan magana ai ka duba ai wallahi zuwa ka duba wannan magana ai magana ne kawai haka da cewa ai na manta da mutane ko kuma nayi abu nan ba haka bane ai shi abin da muke din a bude yake a gili yake babu wanda zai ce ba zai rici dina ba kofa na bude yake saboda ni ainihin yanda na dauko wannan tafiyan na shugabanci na masu bukata na musamman abu ne wanda yake inda Allah ya dora ma shugabanci abu ne wanda yake na wahala ni abin da nake kira da su shine addu'a kujera mun riga mun samu addu'a ake wa shugabanni idan ake wa mutane shugabanni addu'a za ga cewa Allah ya karba addu'an nan za su sai sun samu nasara
masu raro idan Allah kai maku mai zuwa zamu daura kan wannan shirin inda zamu ji daga bakin masu fama da nakasa dan jin yadda za a ji a kuma samar da hanyar da za a samar musu da rayuwa mai kyau yanzu kan a madadin Nasir Adamu kaya da yake muka wajen kawo muku wannan shirin ni Sarfi Hashim Gumar ke cewa kasance lafiya
kuma da la an gaida Sarfi Hashim Gumar masu aro kafin mu ci gaba ga Hussein Asmarawi maka zo ga gaba ta karshe wato labarai a takaice
to a takaice mutane akalla 7 aka kashe sannan aka yi garkuwa da wasu 100 a daren ranar Asabar a lokacin da wasu 'yan bandaga suka kai hari a wasu kauyuka dake jihar Katsina a arewa maso yammacin Najeriya a cewar mazauna yankin da 'yan sanda a jiya Lahadi wannan dai shine hari na baya-baya da aka kai a arewacin kasar Ƙungiyoyin 'yan bandaga sun sha kai hare-hare akan al'umma a arewa maso yamma inda suke garkuwa da jama'a ciki har da dalibai da masu ababen hawa domin neman kuɗin fansa. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya faɗi cewa dakaran ƙasarsa sun kusa kawo ƙarshen lokacin zafafa kai hare-hare akan mayakan Hamas a Gaza nan ba da jimawa ba. Amma ya ƙara da cewa ta yi Isra'ila za ta tura sojojinta zuwa bakin iyakar ƙasar da Lebanon inda dakaran ƙasar ke fafata da 'yan ƙungiyar Hezbollah na Lebanon a duk rana. Faɗa tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran ya zafafa a 'yan makonnin da suka gabata abinda ke ƙara kawo fargabar yiwuwar ɓarkewar rikici a yankin. Akwai yiwuwar yarjejeniyar tsaro ta haɗin gwiwa da shugaban Rasha Vladimir Putin ya shiga da Koriya ta Arewa ta kawo sabani tsakanin Rasha da China wacce babbar ƙasar ƙawancen Rasha ce da daɗewa a cewar babban hafsan sojan Amurka a jiya Lahadi. An samu wani daban da ya taimaka ya shigo lamarin a yanzu kuma ta yiwu hakan ya kawo sabani tsakanin China da Rasha abinda General C.Q. Brown shugaban hafsan hafsoshin sojan Amurka ya shaidawa manema labarai kenan a yayin da ya yi wata tafiya zuwa ƙetare. Miliyoyin Amurkawa sun sake fuskantar yanayin zafi mai tsanani a jiya Lahadi a faɗin ƙasar yayin da mummunar ambaliyar ruwa ta mamaye sassan yamma maso tsakiyar Amurka ciki har da wani gari a jihar Iowa wanda shi ma ya cika da ruwa makil.
Masu aro baki ɗaya kuma da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin Maryam Dauda da fita na gabatar da shirin ta karantar labaran duniya da wanda ya tsara shirin ya bada umarni da Balawi da ma injiniyanmu na yanzu. Ni da na shirya na gabatar Hawwa Sharif, ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an jima ku.